Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Laraba 21 ga watan Satumba shekara ta 2016, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya. Ga kanin labarai.
Jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom haifaffen ƙasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ce an kashe mutane aƙalla 44 a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu. Sannan ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun caccaki juna jiya Talata kan batun yaƙi da ta'addanci.
Kanin labaran kenan. Yayin da ake bikin ranar wanzar da zaman lafiya ta duniya, shugabannin kasashen duniya suna birnin New York, inda suke gudanar da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka bayyana a matsayin mai matuƙar muhimmanci.
Muhimmancin shine sanin menene addamuwar ƙasa, sannan kuma ya za a yi a haɗa kai. Idan wata ƙasa tana da matsala, to in ka matsa gaba za ta shahi nahiyar ta fito. Idan shahi nahiyar ta fito, za ta shahi duniya gabaki ɗaya.
To sai ku kasance tare da mu. Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiyya kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum ga labaran. Jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom haifaffen ƙasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Tuhumar ta hada da ɗana jerin bama-bamai a New York da New Jersey cikin kwanaki uku da suka gabata a wani al'amari na ta'addanci. Tuhume-tuhumen da ake ma Rahami sun hada da wani zargi cewa ya yi yunkurin amfani da makami mai barnar gaske. Dama an tuhumi matashin da yunkurin kisa saboda musayar wutar da ya yi da 'yan sanda a New Jersey. A yanzu yana asibiti, inda yake murmurewa daga harbinsa da aka yi da bindiga lokacin da ake ƙoƙarin kama shi. Labarin tuhumar matashin mai shekaru 28 da haihuwa ya biyo bayan bayanin tuhumar bincike, wato hukumar bincike ta FBI tun da farko a jiya Talatar, cewa ta yi ta nazarin take-taken Rahami shekaru biyu da suka gabata. To amma bata samu cikakkun hujjoji na kaddamar da faɗaɗɗen bincike a kansa ba. Hukumar ta FBI ta ce ta gudanar da bincike kan Rahamin a shekara ta 2014 ne, bisa ga bayanan da mahaifinsa ya rada mata, wanda ya ce shi fa ya damu da yiwuwar alaƙa tsakanin ɗan nasa da wasu masu tsaron ra'ayi. Hukumar ta ce to amma a yayin ganawarsa da tawagar masu bincike, sai mahaifin Rahamin, wato Muhammad Rahami, ya canza labarinsa, ya ce shi dama ya damu ne saboda ganin yadda ɗan nasa ke hulɗa da wasu 'yan iska da miyagu. Hukumar ta FBI ta ce to don haka sai ta yi nazarin harkokin ɗan kawai, kuma bata samu wata hujja ta kaddamar da bincike mai zurfi ba. Lokacin da hukumar ta FBI ke bincike a shekara ta 2014, Rahami na tsare saboda zargin ya daba ma ɗan uwansa wuƙa.
Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙoƙin bil'adama ta ce an kashe mutane aƙalla 44 a jamhuriyar demokradiyyar Congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu sanadiyar zanga-zangar adawa da shugaba Joseph Kabila. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce ta samu sahihan bayanai cewa jami'an tsaro sun kashe mutane aƙalla 37 tun da aka fara zanga-zangar ranar Lahadi. Shugabar sashen binciken ƙungiyar a Congo, Mrs. Ida Sawyer, ta gaya wa muryar Amurka cewa akasarinsu an kashe su ne lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta a cincirindon masu zanga-zangar. Ta ce an kashe sauran ne lokacin da wasu mutane ɗauke da makamai suka banka wuta wa shalkwatar jam'iyyun adawa da dama. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce ta kuma samu rahotanni masu tushe cewa masu zanga-zanga sun kashe 'yan sanda aƙalla 6 da kuma wani magoyin bayan ƙabila, tare kuma da wawushe wasu kantuna da caji ofis ɗin 'yan sanda da dama. Jami'an gwamnati sun ce adadin waɗanda suka mutu dai 17 ne, ciki har da 'yan sanda 3 da farin hula 14. Ranar 19 ga watan Disamba ne wa'adin kabila na biyu zai cika.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun ci ciki juna jiya Talata, suka yi ta zargin juna da rashin kwarewar da za ta kai Amurka ga nasara a yaƙi da ƙungiyar ISIS. Trump, hamshakin ɗan harkar gine-gine mai kakkausan lafazi wanda ke takarar mukamin siyasa a karon farko, ya yi zargin cewa Hillary Clinton tana bayyana jahilcinta game da barazanar da ke tattare da 'yan ta'adda, kuma wannan ya nuna ba ta cancanci zama shugabar ƙasa ba. Ya gaya ma wasu ɗaliban kwaleji a jihar North Carolina, wacce muhimmiyar fagen wato dagar yaƙin neman zaɓe ce ga dukkan 'yan takarar biyu, cewa da ta ce adawar da yake yi da 'yan ta'adda na ingiza abokan gabar. A nan mun ga cewa Hillary wato ta sake nuna cewa lallai ba ta cancanci shugabanci ba. Ita ko Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka, wacce ke hankuran zama shugabar ƙasar ta farko mace, ranar Litini ta yi zargin cewa kalaman Trump na natsanar musulmi sun sa ya zama mai ƙara ƙiza 'yan ta'adda wajen ƙara samun magoya baya. Hillary Clinton ba ta fito yaƙin neman zaɓe ba jiya Talata, a yayin da take shirye-shiryen muhawara ta farko da za ta yi da Trump ranar Litini mai zuwa. To amma ta tattauna da masu bayar da shawara kan tsaro na ƙasar kan hare-haren da aka kai a New York. Ta ce hare-haren da aka kai a Amurka na baya-bayan nan sun nuna cewa muna buƙatar ƙwararren shugabanci mai cike da natsuwa. Bata ambaci sunan Trump ba, to amma ta ce bai kamata mu harzuka muna ta kashedi da ɗiɗɗiga hammata ba.
A jawabinsa na ƙarshe ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada goyon bayansa ga aƙidar zurkuwar jama'a da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce muna iya ɓullo da wata fiyayyar hanyar hulɗa da cuɗanya da kuma mu sake komawa tsarin duniya mai cike da rarrabuwar kawuna, har mu kai ga tashe-tashen hankula irin na can baya bisa ga bambancin al'umma da ƙabila da jinsi da kuma addini. Ya ci gaba da gaya wa shugabannin ƙasashen duniya jiya Talata cewa, ina so in ba ku shawara yau cewa mu ci gaba da zurkuwa har mu koma, kar mu koma baya. Obama, wanda zai sauka daga mukamin shugaban ƙasa a watan Janairu, ya taɓo ci gaban da aka samu a tsawon shekaru 8 a wa'adinsa, ciki har da rage tsabar talauci da warware takaddamar shirin nukiliyan Iran da maidai da hulɗa da ƙasar Cuba da kuma cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan ɗumamar yanayi. Labaran duniya kenan kuka saurara. Soma da labarin buɗe taskar rahotannin namu a birnin New York, inda ake gudanar da taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga rahoton da abokin aikinmu Ladan Ibrahim Ayawa ya aiko mana daga zauren taron.
A ci gaba da tattaunawar da ake yi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya wannan karen, cikin shugabannin da suka yi jawabi ko sun haɗa da shugaban Amurka Barack Obama da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Sai dai kamar kullum, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ne bankin mun ya buɗe taro da jawabi, kuma wannan karen ya jaddada batun muradin ƙarni ne. Ya ce an jima da cimma matsaya kan wannan batu da kuma wasu batutuwa, amma fa har yanzu akwai sauran rina a gaba. Bankin mun ya fara ne da batun canjin yanayi, wanda ya ce sautari wannan taron da shugabanni ke taruwa wata dama ce da ke ba su damar sake duba inda aka kwana akan batutuwa, kuma ina za a tashi. Sakataren ya ce matsayar da shugabanni suka cimma ya ƙara ma majalisar ƙwarin gwiwa, kuma za ta ci gaba da shigewa gaba domin zakulo batutuwan da aka yi matsaya a kansu tare da ganin an aiwatar da su domin jama'a. Ya ce shugabanni su kwana da sanin cewa nauyin yaƙi da talauci ta'addanci yana bisa wuyansu ne, don haka suna buƙatar juna domin ci gaba da inganta rayuwar al'umma.
The high level political forum has taken its place as a central platform for global follow-up and review.
Batuwa da dama muke magana akai muna nanatawa ta haka ne kawai zamu sa ran gaba ta yi muna kyawu mu fada mu cika kana mu dauki nauyin duk abinda muka aikata na abin da ka biyo baya na wasu ayyukan mu muradin karni dai sanannu ne kuma fitattu kana ana bukatar su a kowane lungu na duniya yace to muddin fa ana so a ci gaba dole ne sai an cimma matsaya akan waɗannan batutuwa shi ko shugaba Obama cewa yau yana magana ne na ƙarshe a matsayinsa na shugaban Amurka a zauren wannan taro kuma bakin gurgurdan hali an samu ci gaba daga lokacin da ya mulki kawo yanzu yace kama daga halin tangal-tangal din da tattalin arzikin Amurka ya shiga zuwa lokacin da suka saita shi kana suka dora akai shugaban yace kana sun tinkari batun makamin nuclear da wasu kasashe cikin hanyar diplomasiya kuma suka yi nasara akan hakan shugaba Obama yace haka kuma sun sake kula dangantaka da kasar Cuba wadda suka dade suna gaba tsakanin su sai kuma marhabin da suka yi wa zababben shugaban kasar Myanmar cikin wannan zaure yace haka kuma tsarin da suka shimfida ya sa yau jama'ar Amurka na iya ciyar da kansu ba tare da su din goshi ba kuma suka samar da tsarin dogaro da kai ba zamowa ci ma zauna ba sai dai kuma da ya koma kan rawar da gwamnatin su taka akan wasu hukumomin kasa da kasa shine sai yake cewa
We have made international institutions like the World Bank and the International Monetary Fund more representative while establishing a framework to protect our planet from the ravages of climate change.
Tsari zama kowa na iya amfana da ayyukan su ba wai sai wasu keɓaɓɓun ƙasashe ba ko mutane haka kuma mun samar da tsarin kare 'yan gudun hijira tare da baiwa batun canjin yanayi muhimmancin da ya cancanci a bashi ba shakka waɗannan abubuwa da muka yi sun kawo bambanci a rayuwar al'umma a sassan duniya daban-daban sai dai shi ma shugaban Najeriya ya gabatar da nasu jawabi amma kafin haka sun yi tattaunawa bayan fage da shugaba Obama to da yake ban samu zarafin zantawa da shugaba Buhari ba ana tambayi gwamnan jihar Zamfara ko waɗansu batutuwa ne shugaban ya tattauna da shugaba Obama da ma sauran takwarorin nasa
wannan taron muhimmancin shine sanin menene addamuwar ƙasa sannan kuma ya za a yi a haɗa kai wa domin kamar yadda suka ta bayane cewa idan wata ƙasa tana da matsala to bai in kan matsa gaba za ta shahi nahiyar ta fito idan shahi nahiyar ta fito za ta shahi duniya gabaki daya saboda haka suna iya kayan su domin su tantauna a gane hanyoyi musamman kowannen su mahiyawan suka bada jawabai sun yadda da halayya musamman shugaba Obama ya bayyana cewa halayyar da tattalin arziki yake ciki yanzu da talauci da damuwa shugaban da suka haɗu a nan suna da hanya 100% da suka iya tsamo duniya daga cikin abin da ke ciki tun daga kama talauci da yaƙe-yaƙen da aka yi da faɗace-faɗacen da aka yi
amma a jawabin na shugaba Buhari ko ya taɓo batutuwa ne da dama wanda ya ce suna addaban Najeriya kuma ana shawo kansu sannu akan hankali shugaban bai boye cewa akwai matsala ba a Najeriya amma ya ce gwamnati ba ta yi ƙasa a gwiwa ba Ladan Ibrahim Aiwa murya Amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York
mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo dabara da tumasanci
To a gaida Malam Ladan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ga watan Satumba ta kowace shekara a matsayin ranar wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya. Wakilinmu Babangida Jibrin ya nazarci burin keɓe wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
A sakonta na bana domin bikin wannan rana, babban darakta a hukumar UNESCO, Madam Irina Bukoba, ta bayyana fatan da ake da shi na samun wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. Al'amarin da zai tabbatar da kawar da cin zali, faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe a tsakanin al'umma, abinda kuma ta ce yanzu haka ke zama ƙarfin ƙafa, tare da haifar da 'yan gudun hijira kimanin miliyan 65. Taken bikin da madadi shine wanzar da zaman lafiya tare da aiki da zaman lafiya kafada da kafada da shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya na ciyar da al'umma gaba kama dai daga nan Najeriya zuwa wasu ƙasashe na gabas ta tsakiya har ma da tarayyar Turai da ƙasashen Amurka rikici walau na ta'addanci ko kuma yanki na ci gaba da kawo cikas a ƙoƙarin da hukumomi da gwamnatoci ke yi na wanzar da zaman lafiya a kasashen duniya daban-daban. A nan Najeriya dai rikicin Boko Haram ya zame karfin kafa wajen wanzar da zaman lafiya da kuma ci gaban al'umma, inda yanzu haka miliyoyin al'umma aka raba su da gidajensu, tare kuma da wanzar da dubban 'yan gudun hijira a sansanoni daban-daban. Da kuma yanzu haka ke zaman jiran taimako daga gwamnatoci da al'ummomi da ma kasashen duniya baki daya. Akasari dai masu lura da harkokin zamantakewar al'umma da siyasa na ganin muddin ana buƙatar zaman lafiya wajibi ne shugabannin siyasa da na addini ko kabilu su manta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu domin tafiya tare a kuma tsira tare, kamar da wani mai sharhi Malam Sanusi Hassan ke cewa.
A nan an kalura daga lokacin da ka raba kan addini, to ka raba ma zaman lafiyar Najeriya, ka kuma raba haɗin kan Najeriya.
To kowane darasi 'yan Najeriya ko Najeriyan za ta koya daga wannan rana, ga dai Alhaji Abubakar Muhammad.
Kai ka sani, ni na sani, tunda ba adalci meye wannan amfani ranar? Ba ta da amfani, muddin duk duniya in ba za su rinka yin adalci ba, ko a Najeriya ne, ko a Amerika, ko a Rasha, ko ina ne, wallahi duniya ba za su zauna lafiya ba, domin Allah bai san zalunci.
Abin da kuma za a zura ido a gani shine ko jama'a za su mutunta wannan rana a duk inda suke a duniya. Baban ya cifrin murya Amurka daga Lagos.
Mutarin mu zauna lafiya baki daya.
Haka yake, to idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji yadda wannan ranar take da tasiri a jihohin Plateau da kuma Bauchi na Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma a nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin matakan gwamnatin Buhari kan tattalin arziki za su kai labari, Dr. Lawal Habibi Haya ya ce aikuwa amma yin an hada da hakuri. Masaru, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Walhalun da 'yan Najeriya suke sha sakamakon koma bayan tattalin arziki kusan ya zo ƙarshe, in ji waɗanda aka danka amana tafiyar da tattalin arzikin da waɗanda suka hada da ministar kuɗi Kemi Adeosun, ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Udo Udoma da kuma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Ministar kuɗin ta ce hakan nan gwamnatin ta tarayya tana ɗaukan wasu matakai na sauƙaƙawa jama'a raɗaɗin matsin tattalin arzikin ta wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafawa jama'a da gwamnatin shugaba Buhari ta ayyana. Domin haka muka gayyato Dr. Lawal Habibi Yahaya, shugaban sashen koyar da harkokin kuɗi da banki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Tambayar da na fara masa ko ita ce, shin waɗanne matakai ne gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ko ta kasa ɗauka waɗanda suka jefa Najeriya cikin halin matsin tattalin arziki da ƙasar ta faɗa yanzu?
Harkar tattalin arzikin ƙasa wato abu ne da yake ko a ina a duniya yakan je ya dawo, ma'ana ya haune ya sauka. Kuma ya danganta da irin mu'amalantar gwamnati da yadda harkokin cinikayya da zamantakewa suke faruwa. Zamantakewa ma'ana kaman samun tsaro, samun kwanciyar hankali, yadda 'yan kasuwa za su shigo su yi kasuwanci da sauransu. Sannan kuma da yadda ita kanta take samun wato kuɗin shiga da yadda take kashe su da tattalinsu. Saboda haka waɗannan abubuwan sukan canja lokuta zuwa lokuta. Gwamnati ko a wani zubin a samu sakaci ko kuma wani abun ma ba sakaci ba ne daga yadda yanayin kuɗin ke shigowa ne. Kamar misali, ba yadda gwamnati za ta yi kuɗi in mai ya kare a duniya, wannan ba sakacinta ba ne. To irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa. Gwamnatin da ta gabata, misali, ta Allah ya taimake ta a wani zaman da ta yi na shekarunta, ta samu wato abin da sama da tiriliyan 51 wanda kuɗaɗe ne masu yawa. Wato kuma sai aka samu rashin sa'a ita wannan gwamnatin da ta zo a lokacin mannan da muka dogara a sama da kashi 80 kacokan akan mai kasuwarsa ta kare. To daga sanda kasuwarsa ta kare, kuma mu buƙatanmu a abubuwan duniya suna da yawa, ma'ana ƙasa ce da take da wato mutane sama da miliyan 120 ko 40, amma kusan abincinta gaba ɗaya mafi yawa, musamman shinkafa da alkama da lemuna, daga kasashen waje suke shigowa. suwo kaya daga kasashen waje yana buƙatar ƙasa ta sayar da wani abu nata ko ƴan ƙasar ta sayar da wani abu nata su samu kuɗaɗe wato na dala wanda da shi za a zo a canjar domin a siyo buƙatun yau da kullum na ƙasa irin namu. Yanzu ƙasar nan yadda ta dogara ka cokan akan kan harkar wato shigo da kayayyakin abinci, muna kashe a shinkafa kawai dala kusan biliyan 6 tana tafiya. Shi ne in ka juya ta kuɗin Najeriya wato biliyan 720 muna kashe shi a shigo da shinkafa. Kashe biliyan 331 a shigo da alkama da harkokin fulawa da sauransu. Lemo kurum wannan na sha na gwangwani wanda duk za mu iya sana'antarwa muna kashe biliyan 165. Wannan idan ka duba daga kan wato ƙungiyar masu sana'antar da kaya man ita da kanta sai ta yi wannan kukan a lokacin wanda ɗaya daga cikin kuma bayan haka sai in ka duba za ka ga cewa abin da muke kashewa a abinci ya kai trillion 1,316. To ya ilahi mun shiga cikin matsala saboda yanzu kuɗin shinkafa ko in za mu kashe biliyan 6 a shekara kuɗin da gwamnati za ta samu bai wuce biliyan 12 ba. Ta yaya wannan sauran buƙatu na yau da kullum shigo da injina da sauran da masana'antu za su samu?
Dr. Lawabe, me ga ƴan kasuwa da suke da kuɗaɗensu hannu suna so su je su sayo abincin nan su shigo, me yasa ba za a basu su shigo da shi ba tunda gwamnati ba kuɗin gwamnati suke ɗauka ba na hannunsu ne?
Madalla, ai idan ka kafa ƙasa akan cewa babu wani wato tiriki kowa ya shigo da abin da yake so ya sayar, to ba ƙasa ka kafa wanda za ta zauna da kanta ta yi wa kanta arziki ba. Idan za wannan shinkafar da za a shigo da ita wato babu taimakon da kamar yadda wani shehin malami Professor Kwatu Otomi yake faɗa a Lagos yake karantawa, na ji daɗin maganarsa saboda ya kamata a yi irin tunani irin wannan. Babu taimakon da aka yi wa ƙasar nan irin rufe bodoji ko ina a shigo da abinci, mutane ba za su ji daɗin kalmar nan ba. Amma a gaskiyance in dai ana son ƙasar nan ta tsaya da kanta kuma al'umma su amfana, saboda duk kuɗin mai ba wai al'umma ne suke amfana ba, gwamnati ce take amfana ta kuɗaɗe suke shigowa. Amma idan ka tabbata aikin noma ba wato na ɗaya shigo da shin duk sanda kace ka buɗe ba wato wannan bodoji kowa shigo da abinci to na cikin kasarka ba zai daraja ba.
Dr. Lawal, ba ka jin cewa an yi hanzarin rufe kan iyakokin ma'ana ba wato abincin bai wadata ba?
Ai idan ka ce sai ka wadatar da abincin waje sannan za ka fara na gida to na gidan ba zai daraja ba, ba zai yi wa. Ai sai ka rufe, babu wata ƙasa da ta canja manhaja da wato manufar tattalin arzikin ƙasarta sannan kuma babu wani abu da ijijjiga, babu wani wanda ya wahala aka miƙe. Kowace ƙasa wato idan za ta canja manufarta ko ta siyasa da zamantakewa ko ta tattalin arziki, mutane dole sai sun ji a jikinsu. Misali idan ka ce za ka canja yanayin siyasa da yanayin tsaro da yanayin zamantakewa, za ka koyar da mutane wata ɗabi'u da wata manufa, ka yi yaƙi da misali rashin da'a da sauransu, duk mutane sai sun ji wannan takura. Haka tattalin arziki yake, daga sanda ka ce za ka juyar da daga inda yake tafiya ka canza shi wato daga abin da ake kira consumer society to producer society, daga waɗanda su aikinsu su ci da kuma waɗanda suke sana'antarwa, to ba labudda dole mutane su shiga wata gajeriyar wahala. J.J. Rawlings a Ghana ba zagin da bai sha ba a lokacin da ya rufe bodojinsu musamman akan kayayyaki na tufa. Yanzu idan ka je Ghana sama da kashi 45 zuwa na 6 na kayan da suke sawa, hatta shi tsohon shugaban ƙasar da iyalansa, za ka ga kayan da Ghana ta sana'antar ne.
Dr. Lawal, idan haka ne me yasa masana tattalin arziki suke sukar manufofin wannan gwamnati kan waɗannan hali da ake ciki, kuma suna aibanta ta cewa wannan koma bayan tattalin arzikin da sakacinta al'amuran suka faru?
Ai shi wato sanin tattalin arzikin ƙasa yana da manhajoji daban-daban. Akwai masana tattalin arzikin ƙasa da suka fi tafiya alaƙanta ci gaban ƙasa ko rashinsa daga yadda kuɗi take shigowa ko take fita ko ake tsare kuɗin ko ake bayar da shi ko da sauransu, wato monetary economics wanda suka fi duba da harkar kuɗi fiye da waɗansu ɓangaren wanda su kuma developmentalist ne wanda suka fi ganin kaman wato ci gaban mutane da yadda za a yi. Saboda haka wani zubin fuskanta ko ganewarka ko iya tunaninka yana bambanta daga wannan masani tattalin arzikin ƙasa da wancan. Shi ya sa babban hikima ake kawo mutane daban-daban masana daban a tsarin tattalin arzikin ƙasar ma a ɗauko mutane daban-daban wanda suka san fanni-fanni daban a haɗa soje ɗaya su gwara su fito da wani abu guda ɗaya ko wata manufa da za a iya bi. Wannan yana da nasaba da mai yiwuwa gwamnatin ba ta yi wannan yadda ya kamata ba, saboda haka sai ta buɗe hanya ga waɗanda suke ganin ba a bi irin tsarin tafiyar da tattalin arzikin ƙasa da iri daidai da tunaninsu da karatunsu ba. Sannan siyasa tana shiga ciki. Waɗansu suna ganin cewa wannan wata dama ce tunda mutane sun shiga wato rashi da babu, su yi amfani da wannan dama ko da kuwa sun san cewa wannan manufa daga ƙarshe za ta fitar da mutane, za ta taimaka mutane. Sai su yi amfani da ita saboda samun wata dama ta siyasa su nuna gwamnatin ba ta yi ba.
Idan waɗannan bayanai da kai ko da mutumin da bai fahimci tattalin arziki ba, ai zai ce inda haka ne, ai abin na da kyau bari in dan saurara. Me yasa ƴan Najeriya ba sa saurara wa gwamnatin?
Wallahi a nan wajen shine inda aka samu kuskure wajen gwamnati. Wato canjin tattalin arzikin ƙasa ko zamantakewar mutane ko siyasa yana buƙatar wato abin ma da ake kira farfaganda. Shi yasa in gwamnati za ta tafi yaƙi sai ta yi farfaganda, ta yi kafaɗan bayanai, ta yi ta ƙoƙarin wayar da mutane a kan su gane.
Masu haro da wannan fashin baƙin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan. Sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Lawal Habibu Yahaya da kuma Chibahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To a gaida kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, jami'ai a Amurka sun tuhumi mutumin da ake zargi da kai harin bom haifaffen ƙasar Afghanistan Ahmad Khan Rahami. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ce an kashe mutane aƙalla 44 a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a tashe-tashen hankulan da aka yi cikin kwanaki biyu da suka gabata. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton sun ciki juna jiya Talata kan batun yaƙi da ta'addanci a Amurka. A jawabinsa na ƙarshe ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Barack Obama ya sake jaddada goyon bayansa ga aƙidar surkuwar jama'a da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan a hasashen manyan jami'an diflomasiyya da dama game da yarjejeniyar tsagaita wutar Siriya bayan harin da aka kai kan tawagar motocin dakon kayan agaji ranar Litini. Shi ne yarjejeniyar ba ta wargaje ba. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta taimaka ma Siriya mai mambobin ƙasashe da ƙungiyoyi 20 ISS a taƙaice ta yi taro na tsawon kimanin sa'o'i wato sa'a guda jiya Talata a birnin New York, ta kuma yanke shawarar ƙara taro ranar Juma'a. Yarjejeniyar tsagaita wutar ba ta mutu ba, abinda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gaya ma manema labarai kenan yayin da ya fito daga taron na ISSG. An yi imanin cewa tsakanin Siriya da Rasha wata ta kai harin jiragen sama kan tawagar motoci 31 na dakon kayan agaji da ke dosar birnin Aleppo na ƙasar Siriya daga kan iyakar Turkiyya.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryenmu na yanzu. Sai kuma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da za ku ji yadda yunkurin wanzar da zaman lafiya ya yi tasiri a jihar Plateau da ta yi fama da tashe-tashen hankali. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri domin rasuwar babban yayarsu Fatima Mamman Sani Makeri a unguwar Yaluwa Kumasi, Ghana, wadda ta rasu jiya da asuba. Za a kuma yi mata addu'o'i gobe Alhamis idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah jikanta ya ba dangi duka jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku riƙa sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a dandalin VOA. Kafin mu sallama, baki ɗaya alheri ke muku fata alheri, sai kuma zuwa da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.